وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله. Barka mu da wannan maraice na Asabar 11 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 28 ga watan 2 a shekara ta 2026 miladiya. Daga masallacin Uthman ibn Affan wanda ke Bani Plaza Wusaitu a cikin birnin Abuja. Kafin mu fara karatu, muna da tambayoyi kamar haka. Tambayace assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kace mallam, ina da ƴar uwa wacce ta kai shekaru 8 tana jinya. Jinyar ta sa ta shiga koma na tsawon lokaci, wanda har yanzu bayan gari ta hanji take yi, ba ta iya magana kamar dai har yanzu ba ta iya tafiya, kuma dai har yanzu ba ta iya tafiya, sai dai a wheelchair. Shekaru 2 da suka wuce tana jarraba azumi kamar guda 5 zuwa 8. Halin yanzu haka tana ta fara al'ada aila kenan, yace kuma ba za ta iya cika azumi ba. Shin za ta iya yi yau gobe ta sha, sannan bayan azumi ramawa za ta yi, ko kuma akwai wata hanyar shekarunta 15? Allah ya ba ta lafiya. Idan za ta iya gwada azumi, ta gwada. Wanda ba za ta iya ba, ta ciyar, ko a ciyar mata. Da aka iya azumin da ta iya yi, falillahi alhamdu. Wanda ba ta iya yi ba, sai a ciyar mata ko ta ciyar, domin ta shiga ƙarƙashin wa'alal ladina yutiqunahu, waɗanda suke kasa yin azumin dai sakamakon wata cuta mai ɗaukar tsawon lokaci, ko sakamakon tsufa, ko sakamakon wahala. Suna shan wahala sama da na sauran mutane. Irin waɗannan Allah ya ce, ko mace mai shayarwa ko mace mai ciki, idan sun sha azumi ciyarwa za su yi. Ta gada ta gaba ta ce, ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ta ce, mallam, dan Allah aure nake so na yi, kuma kuɗin ya ƙi taruwa. Da Allah ina so a sani addu'a, ko a taya ni da addu'a. To, akwai abubuwan da shari'a ta sauƙaƙa su, saboda sauƙinsu ba ma matsala ba ce har da za ka ce a taya ka da addu'a. Kawai sai dai kai baka san yadda shari'a ta ce a yi handling ishu ɗin ba. Shi ishun aure daman ana yi da kuɗi hannu, kuma ana yi bashi. Shi yasa a wajen ɗaurin aure za ku ji ana naqadan wal ajala. Da ba shi ke cewa lakadan, lakadan bi ma'ana naqadan, ba kuɗi hannu, kuɗi cash hannu. Ajalan kuma sai daga baya za a biya. Haka tuntuni musulunci ya sauƙaƙa maka. Yanzu kawai abin da ya rage, ka je ne ku daidaita tsakaninka da ita matar ko da waliyanta. Auren nan a zo a ɗaura shi, amma ba shi daga baya sai in biya. Sai a yi agreement da yaya za ka rinka biya. Shi ne kawai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sahabbai sun yi ta kawo masa matsala irin wannan, amma bai taɓa cewa bar in muku addu'a ba. Kawai yakan sassauta musu ne. Wata rana Manzo Allah yana zaune, sai wata mata ta zo ta ce, ya ma'aikin Allah, ina son ka aure ni. Sai Annabi ya ɗaga kai ya kalle ta, sai ya sunkuyar da kai, alamar ba ta yi masa ba. Wani sahabi yana zaune, sai ya tashi da ya ga jiran ya yi yawa, sai ya ce, zawwijniha in lam yakun laka biha haja. Ya ma'aikin Allah, in ba ka son ta, ni ina so aura mu, yani me ce hal indaka min shay'in tusdiquha kana da abin da zaka bata na sadaki sai ce ma indi illa idari haza ban da komai sai wannan ganin da ka gani a jikina ana bawushe yace wai Allah ya aure da mara kwabo ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka in a'taytaha izaraka jalasta wala izara lak in tanis shay'an ghayra hadha yanzu wannan zanin nasa sai ma shi kadai ke gare ka idan muka ce za a je a raba shi biyu a bata rabi ka dau rabi to rabin ita ba zai ishe ta ba kai ba zai ishe ka ba kaza an bata 15 bata gyar ba je ka nemo wani abin da zaka bata sadaki banda wannan an ta masa walam yajid shay'an yaje ya buga bai samu komai ba kuma gashi yana son aura amma manzo Allah bai masa addu'a ba bai bashi wani wurfi ba yanzu fa fitikan mafita kawai ake ta nema ba wai yace yunwa ba ai miki la haula kamar kai ne kana jin yunwa ka ce ai maka addu'a wata addu'a za ai maka kana jin yunwa ka je ka nema abin ki ci ko bashi ne shine mafita da ke je bubbuga bai samu komai ba ya dawo yace ban samu komai ba da zan iya ba da shi sadaki sai annabi yace in tamis walau khataman min hadid je ka nemo ko zoban bakin karfe ne mana komai rashin kibar abu kai dai je ka nemo yaje ko zoban bakin karfen bai samu ba kaga aida akai talauci ko amma duk da haka saboda yana son aure haka da yadda zaka iya shi mutum komai talaucin sa yana da sha'awa talauci baya hana sha'awa shi kuma aure ba a yi sai da sadaki to amma sadakin in ba kudi sai ai da wani abu ba dole sai kudi ba annabi Musa da zai auren sa na fari kwadago aka dora masa na shekara 10 yayi noma na shekara 10 shekara 8 aka ce shine mafi karanci amma in so samu ne yayi 10 kuma yana gudun hijira fa a Madiyana to amma saboda karfin hali na mutanen ƙwarai yace to ni zan cika 10 dattijan da yace zai aura masa yace inni uridu an unki haka ihdabna tayha hataini ala an ta'duni samaniya hidat kain atmamta 10 fa min indi kuma uridu an ashfa alai ina son aura maka yata amma sharadi sai kai mun noma na shekara 8 amma fa da zaka kai 10 ni haka na fito kuma duk da haka sauƙaƙa maka nayi ba garin mu sadakin ya kan faka akan yi noman shekara 20 ma kai dan dan gudun hijira ne قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي النبي موسى yace wannan tsakani na da kai ne baba ni kowanne daga cikin biyin in ne maka ba matsala ko in maka noman shekara 8 ko in maka noman shekara 10 to kai ma in ka rasa sadakin da zaka bayar na kuɗi cash sai a canja a koma wani abu wannan sahabin da ya nemi komai ya rasa ya dawo sai annabi yace hal ma aka shay'un min alquran ta haddace wani abu na qur'ani yace na haddace sura kaza sura kaza sai annabi yace to je ka koya mata shine sadakin yanzu idan bai da kuɗi kuma kuka ce ba za ku yi masa auren bashi ba kuma ba za ku biya masa ba to shi da ita duk sha'awa tana cin su kuma za su haɗe inda ba kwana sai sun yi cikin shege kuma ku zo kuna zargin su aiwa to wannan shine hikimar shari'ar musulunci tabbas idan mutum yana da kuɗi Allah ya ce yayi aure da kuɗin sa liyum fi dusu atin min sa'atihi me kuɗi ya kashe kuɗi ya aure ba laifi bane amma wa man qadira alaihi rizquhu wanda shi kuma bai da kuɗi talaka ne shi ma zai zura ido ne falin fit min ma atahu Allah shi ma sai bayar gwargwadon karfin sa kuma Allah ya ce wa atun nisa'a sadaqatihinna nihila yace wa ataytumuhunna wa ataytum ihdahunna kindaran kun ba wa wasu daga cikin su kudi masu yawa sai ka ji sadakin wani tunda aka haife ka har rabon sunan ka baka ci shi ba baka kashe wannan kudin ba saboda shi yana da wadata wadata dai idan akwai kunci da tsanani ana sauƙaƙa sadaki zaka iya abin da zamu gaya maka ba wai addu'a ba shine ka je ka nemi yadda za a daidaita kuma Allah madaukakin sarki ya hore wannan ba damuwa bace ba ita ga data gaba yace Allah ya kara mallan lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace tambaya ta shine mutum da ya dauki azumi a halin yana da janaba shin azumin sa yayi kuwa duk da cewa yayi wanka bayan bayan tashi sallar asuba ma'ana mai azumi yana iya wayar gari da janaba ya zama janaba tun dare yayi ta bai yi wanka ba kuma har lokacin sahur yayi da yayi wanka ba sai zo zai yi sallar asuba sai ya wanka wannan ba laifi baya taba azumin sa ana Aisha tace manzo Allah ya san samu kansa irin wannan yanayi ya samu janaba da iyalansa cikin dare kuma bai yi wanka ba kuma har lokacin sahur yayi kuma ya wankan yayi sallah kuma ya ci gaba da azumin sa haka wannan ba laifi insha Allah kitaka da ta gabe ta assalamu alaikum sheik Allah ya kara daukaka da daraja duniya da lahira amin Allah ya kare mu baki daya yace mallam ina barar addu'a wajen ƴan uwa musulmai dan albarkar wannan majalisi na buɗe kasuwanci ne amma duk kuɗin da na saka sai ya narke kuma ne maka addu'a Allah ya tsare maka dukiyarka kuma Allah madaukakin sarki ya haɓaka ta amma duk da haka ka je ka bincika me yake zurare maka kuɗi shi ma duk irin wannan ba za ka ce kawai a addu'a ba sai an je an bai an bincika kila wani almubazzaranci ake a shagon kila kai din ne kake kashe sama da abin da ake samu a shagon a yawancin kasuwancin mu mutanen arewa ba a lissafi kullum idan ya ga shago a cike to kullum kashe kuɗi kawai yake yi to ita kuma cika shago daban da abin da ke shigowa kullum in kana kashe sama da abin da kullum ake samu a shagon to za a waye gari shagon ya lalace domin ka cinye ribar da kake samu kullum kuma kullum kowar kuɗin kake taɓawa to sai kaga a ƙarshe mutum bai yi lissafi ba sai ya dawo yana cewa an sa masa hannu bayan shi ya sa wa kansa hannu ya cinye kuɗinsa da kansa shi ne baya lissafi kawai kasuwancin da ka yake yi a'a shi kasuwanci aunawa ake me ake samu kullum me yake ƙaruwa me kuma za a kashe me kuma za a adana kun ana tafiyar haka sai kaga an samu mafita an fahimci me ake yi amma an ba a haka kawai da ka ne saboda cin tsawon shagon ka cika shi da kaya kullum sai kake kashe 10,000 kuma ba dole 10,000 kullum ake samu ba za a wayi gari kullum kuɗin suna lalacewa duk addu'ar da za a yi maka in baka je kai wannan binciken ba ka bincika ka tsara al'amuranka to addu'ar ba za ta yi tasiri ba domin shi ma kulawar yana cikin addu'ar rashin kulawar yana hana ita addu'ar kuma ta yi aikinta ne ta gadda ta gaba yake assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana amin Allah ya kare mu baki daya yace ina da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko mace mai shayarwa kuma danyen goyo shin idan ta sha azumi saboda jaririnta yana shan wahala idan ta yi azumin saboda baya samun isasshen ruwan nono ciyarwa za ta yi ko ramawa za ta yi ciyarwa za ta yi shi ne zance mafi inganci ita ma tana ƙarƙashin wa'alan lazina yuqunahu fidyatun ta'amun miskin kamar yadda Abdullahi ɗan Umar ya faɗa da kuma Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda akwai wani ra'ayin ba nasu ba amma Abdullahi ɗan Abbas a fassarar Qur'ani a surati ne a cikin sahabbai haka in aka ja da shi a fassara wani ya faɗi saɓanin tasa to akan ba wa tasa ƙarfi da rinjaye saboda me saboda manzo Allah ya bashi certificate sau biyu akan fassarar Qur'ani sau biyu annabi ya kama shi yake Allahumma allimul Qur'ana wa faqihhu fid-din Allah wannan yaro ka sanar da shi Qur'ani ka fahimtar da shi addini haka annabi ya masa addu'a ta musamman akan fassarar Qur'ani shi yasa koda wani sahabi ya faɗi magana saɓanin ta Ibn Abbas in dai a fassarar Qur'ani ce to malamai sukan gabatar da Ibn Abbas akan ta kowa in banda irin su Sayyidina Ali wanda shi kansa Ibn Abbas yake daga wajensa na koyi mafi yawancin abin da na sani na fassarar Qur'ani irin su Zaid ibn Thabit al-Ansari wanda shi ma malamin Abdullahi dan Abbas ne irin su Khulafa'ul Arba'a amma duk wani sahabin da ba waɗannan ba ko fahimtar Abdullahi dan Abbas akan Qur'ani ta fi tasa su kansu za ka ga waɗannan manyan sau da dama in sun faɗi magana sukan tambaye shi akan fassarar Qur'ani me ka sani game da kaza shi yasa Ibn Abbas yaro ne karami annabi ya rasu ya bashi shekarar sa 13 ko balaga bai ba a lokacin Sayyidina Umar shi daman ka'idar Sayyidina Umar ba ka zamowa ɗan majalisar zartarwa sai ka haddace Qur'ani a majalisar mulkinka ka'idar sa kenan manyan dattawan sahabbai da aka yi yakin Badar da su wanda suka shiga musulunci tun da wurwuri kuma muhaddasan Qur'ani to su suke zama tare da Sayyidina Umar a majalisa duk wani hukunci ko wata doka Umar baya zartarwa sai da ra'ayin waɗannan وأتيتم هكذا في سيدنا عمر يتقوى عبد الله أن أبا يومي لشي أم مجلسة شيني كرم أم مجلسة أزامنا سبي أنا ننشي فرو يم يوم من ين أم مجلسة سنجي كادش شيني وترانا كيش يموت عمسو أنا مجانا يا رو ينا مجانا يسر غير وشو غبان قصص كتي هذا إيه كاكاو من ون يارن جي كمو منا مجانا ينا مجانا عمر بيسي لسو كوه بسي شروع سي وترانا دا أتزو زمان مجلسة سي عمر يسي شو يو مجلسة مو kawai tafsirin in idza jaa nasrullahi zaa yau kawai shine abin da za a tattauna a majalisa kuma ka san tafsirin su fa ba irin namu bane a ga maka baki ake kala yace jaa yazo a su sun mutu wannan tafsiri ne ijmali su larabawa ne ba ka bukata ka fassara musu kalmomin daidai ku yaran su ne amma a dunkule me Allah yake nufi da idza jaa nasrullahi wani sako yake so ya sayyidina Umar yace ku manya ku fara magana kowa ya dogon bayanin sa kowa ya dogon bayanin sa duk Umar yana jin su kuma ya fi su sanin abin da suke faɗa domin matsayin Umar a ilimi da sahabbantaka yafi nasu sai da suka gama magana sai yace kai Abdullahi dan Abbas kai ma faɗi naka sai faɗa abu dan kadan ne ma'ana a dunkule yace kawai ita fa idza jaa nasrullahi wal fath tana cewa annabi ne ajalinka ya kusa a shirya Umar yace wallahi ba wani abu da na sani sama da wannan duk wani walanke luwa da kuka yi ku je can ku dawo wannan shine mazmunin abin da suna take faɗa shi yasa annabi tana sauka rayuwar sa sai ta canja hatta zikirin sa na sallah sai da ya canja kin daga nan ne sai suka gane lalle wannan yaro ne da ilimi abokin tafiyar manya daga nan sai ba su sake ja ba duk lokacin da aka kawo motion in dai abin ya shafi maganar Qur'ani kowa in yi magana jira ake aji Abdullahi dan Abbas me zai ce da aka Abdullahi dan Abbas yace cikin waɗanda Allah yake nufi wa alal ladina yuqunahu masu yin azumi su sha wuya yadda ta wuce hankali irin waɗannan in sun sha azumi ciyarwa za su baramawa ba yace to daga ciki akwai mace mai ciki akwai mace mai shayarwa da aka wannan shine takarda ta ƙarshe mai takaddare yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu yace inni malam fatan alkhairi sai ce malam akwai aljani da yake akan matata muna magana da shi tsawon sa'a biyu ya bani labarin lokacin da aka turo su su biyu ne sa'ar da aka bashi duk lokacin da ya zo wajenta sai ya tarar tana ibada tana ibada tsakar dare sai ya ce su biyu ɗayan musulmi ne ɗaya ba musulmi ba ne to shi ɗin ba musulmi ba ne daga baya sai ya musulunta ta dalilin an kori sauran din yakan zo wai shi ya tashi mijin yana bacci har su ta hira da shi wai shi ne shi ma mijin sai shi aljanin ya ba shi wani laƙani na wai in yana so su yi hira to ya karanta suratul fatiha cikin sakanni shi aljanin zai zo to shi ne yake tambaya wai idan yin hakan bai halatta ba ta yaya zai yanke alaƙarsa da shi a sha ruwa lafiya to hakika a musulunci babu wata alaƙa tsakanin mutum da aljani duk alaƙar da za ta gudana tsakanin mutum da aljan za ta samu alaƙa ce ta cutar da ɗaya ko shi ɗan adam ɗin yana cutar da aljanin ko aljanin yana cutar da ɗan adam ɗin duka suna cutar da juna saboda dalilai da yawa na alƙur'ani ubangiji ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum lallai shaitanu suna yi wa abokansu wahayi don su zo su yi jayayya da ku shin yanzu wannan alaƙar tsakanin aljani da mutum mai kyau ce kuma da kyau ga mutum ya zo yana ta faɗa da addini saboda wani aljani ya ingizo shi alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin taquzuhum azza ala ta'jal alaihim inma na'ud lahum adda وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله يكي للي انا سامن فانقررن الجنو سوزوت مقلي وطنس مثالي سرن كيمس مغنغنون داد باكي دن سرو لمتالي انغالي فو فهك ميكي وأنه كان رجال من الإنس يؤوبون برجال من الجن فبادوهم رهقا فقل يسو مزاكك الجنو دا مزاكك متعني دا سكها أكي جاء الله فزادوهم رهقا وننها تاكر سيتكارا مسو أتا وتكارا مسو زنبي أنفسر رهقوا إما إثما أنقالي هو إما ضلالة da shi yasa Allah yake ba mu labari cikin abin da Allah madaukakin sarki zai judgment zai yi hisabi a ranar lahira akwai hisabun mutane da suka yi alaka da aljanu a duniya wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashara aljinni kadistaktartum min al-ins Allah yake ga ya musu ranar da zan tara su baki daya zan ce ya ku jama'ar muta aljanu lallai kun yawaita mu'amala da wasu daga cikin mutane Allah yake fa kala awliya'uhum min al-insi to sai abokan aljannin daga cikin mutane su cewa Allah rabbana samta ba'duna bi ba'din ya Allah shashin mu ya mori shashi mu mun musu yanke yanke ko mun musu wadan su ridduka da suka samu su kuma sun biya mana bukata to balagana ajalan alladhi ajjalta lana haka muka yi har lokacin da ajalin da ka diba mana ya cika mu muka mutu su ma suka mutu gashi yanzu mun hada a gaban ka Allah yake sai yace da su qalan naru maswaqo ku shiga cikin wuta gaba ɗaya makomarku kenan kaga ba alheri bane ba shi yasa ɗan wuta mutane da ɗan wuta aljanu za a hada su da a cikin wuta akubu kibu fiha hum wal gaun wajlud wajlud iblis ajma'un qalu wa hum fiha yaktasimun tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min shafi'in wala sadiqun hani Allah yana gaya mana za a daka wa ɗan wuta tsawa da mutanansu da aljanansu mala'iku su ce ku buki bufiha ku tafi a ciki kun walgawun da ku duk wani rudatan bawa wanda ya rudu a duniya bai tsaya ya ba Allah ba Allah ya ce wa junudu iblis ajma'un da su da jirgin jinin shaitan haka za su haɗu Allah ya ce kalu za su ce wa hum fiha yaktasimuna suna faɗa da juna a cikin wuta mutane su ce tallahi in kunna la fi dalalin mubin wallahi ta bayyana mu mun rayu a cikin bata ma bayyaniya suna ga yawa aljanu fa saboda me idh nusawwikum bi rabbil alamin mun yi ta hada ku da ubangijin ta kai ke Allah zai yi kaza ruhani kaza zai yi kaza Allah zai yi kaza aljani kaza ma yana yi a a wani aljani bai isa yi aljani ba wani kamar kai bai da wani iko akan ka daka babu wata alaka tsakanin mutane da aljanu to zai ce maka ga wani wuri in kai zai zo to ya zo ya maka ne bai da ba ka da bukatar ya zo wajen ka in ya zo ne zai maka babu ka kiyaye kada ya fara ya maka haka haka ya bude maka wata kofa ya maka training din bokanci domin haka suke fara yi oyi ai shi ruhani ne ai shi ma musulunta ne kai kalakana masa kalmar kaga lokacin da aka kalakana masa da an fara wannan aini taimakon ka zan yi ni ba mai cuta bane zan rinka baka taimako kana ba mutane shikenan ya mai da kai ya mai da kai ne boka da aka ka kiyaye abinda Allah madaukakin sarki yace idan suka bayyana gare mu mi a'udhu billahi dan su gudu qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun kace Allah ina neman tsari daga shafar shaytanu ina neman tsari kar su zo inda nake fa in ma yanzaganka min ash-shaytani nazgu fasta'iz billah da wani shaytani ya bayyana gare ka ka nemi tsarin Allah to asali mu tsakanin mu da su neman tsari ne ba wai mu gayyato su ba ko ne wani lazumi ko wani wuri su zo duk wani wanda ka sani da shaytanu suka zo suka shiga jikinsa ta hanyar shi ya kira su ta hanyar wurdi ba su nuna masa cutarsa za su yi ba abinda suka zo masa da shi za su taimake shi za su amfanar da shi za su ba shi fa'a za su bashi lakanin kuɗi saboda san banza in mutane sun tafi kasuwa kai kana zaune wani aljini yanzu yake maka zai baka lakanin kuɗi to shi gwamnatin banki ne zai baka kuɗi kuma kai ka yadda wai aljini zai baka kuɗi kawai ka zauna kai ta wuri shi yasa zaka ga da yawan su sun halaka da yawan su ma sun haukace aljinin sun zo sun haukata su wani malamin karatun makaranta allo aka bani labari ya haukace wani aljini ne ya bashi sa'a yace wuridi zai zo masa ko in ya zo masa kai ya tsorata kenan ya hawo wuridin yana tai yana tai yana tai sai aljinin ya bayyana shi kuma cikin almajiransa da aljinin ya bayyana kawai sai ya rinka kama kan almajiran da wuka yana yankawa kama wannan kan ya sare sai aje kan a gefe kuma gangar jikin ba za ta faɗi ba kuma bai tsoratan ba da farko aljinin duk sai da ya gama cire kan almajiran ya ajiye kowa kansa a gefe kuma gangar jikin tana tsaye ya ka din faro saura mala shi ma aljini ya kawo hannu zai riƙe kansa ya sare sai ce haba kai ya escape daga nan ya haukace kuna zaune kawai sai ce haba kai dan aljinin yake gani Allah ya kiyaye a darasin mu na jiya mun tike da karshen aya ta 216 haka ne haka yau za mu tashi farkon aya ta 217 cikin wannan sura bai albarka suratul baqara wato fadin Allah madaukakin sarki innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ya Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
Ubangiji madaukakin sarki ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladina hajaru da waɗanda suka yi hijira wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ulaika irin waɗannan yarjuna rahmatullah suna sa ran samun rahmar Allah mun duk wancan fafutukar an yi ta ne daman dan a samu rahmar Allah din lalle wallahu ghafurur rahim shi ko Allah lalle mai gafara ne kuma mai jin kai Muhammad ibn Ishaq sahib al-Sira ya rawaito da sanadi yace falamma tajalla an Abdullah ibn Jahsh idan ba manta ba ayar baya ai ta faru ne sakamakon wani abu da ya faru na annabi ya tura wasu sahabbai dan su je su kai hari kuma suka hadu da rundunar ayarin yan kasuwar Larabawa wanda Amr ibn al-Hadar ne yake jagoranta kamar yadda muka karanta a jiya a ƙarshe dai suka kashe shi a ƙarshen watan Raja'a watan Jumada su sun ɗauka rana ta 29 ce ashe ta 29 ce ashe ta 30 ce sai ta bayyana ashe sun yi kisan kai kenan a cikin wata mai alfarma watan Rajab to abin da ya faru ya faru kafirai suka rinka aibata su Allah ya wanke su ya nuna cewa abin da suka yi in ma sun yi ba amma bisa kuskure ne ba bisa ganganci ba amma su kuma kafirai nasu abin da suke yi na shirka da zalunci wannan ba bisa kuskure suke ba a fili suke yi amma sun take laifin su suna zargin wani wanda shi nasa ma bai zama laifi ba tunda yana da uzurin kuskure shine Allah madaukakin sarki ce yas'alunaka an shahril harami qitalun fihi kun qitalun fihi kabir saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbaru inda Allah والفتنه اكبر من القتل waɗannan sahabbai bayan annabi ya gama bayani komai ya fito fili yanzu ya tabbata cewa Allah ya ba su kariya cewa abinda suka yi ko kuskure ne suna da uzuri yanzu sai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shin wannan abin da muka fita na jihadi inda kuskure ya faru a cikin sa inda mun yi kisan kai a cikin wata mai alfarma tare da cewa ba bisa ga ganganci muka yi ba to shin kuma Allah zai ba mu lada muna da ladan wannan jihadin shine suka zo suna tambaya ya ta shi yasa Muhammad ibn Isa yake falamma tajalla an Abdullah ibn Jahsh yayin da al'amarin ya fito fili ga shi komandan yakin Abdullah ibn Jahsh wa ashabihi da sauran abokansa wanda suka tafi yaki tare ma kanu fihi hina nazal alquran bayani ya fito musu dalla-dalla bayan ayoyin Qur'ani sun sauka rotsani'u fil ajr sai suke sa ran kuma a ba su lada faqalu sai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah anatma'u an takuna lana ghazwatun nu'fa fiha ajr yanzu za mu sa rai cewa wannan abin da muka yaki ne wanda za a ba mu lada a cikin sa ladan mujahidin wal muhajirin lada irin na wanda suka yi jihadi kuma suka yi hijira فأنزل الله في الله يسوك إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله للي وأن سكي إيماني سكي هجرة سكي جهادي دان سوكك الدين الله أولئك كما سوء يرجون رحمة الله سنة سارا صعبا لا دان الله بسكي والنن وأجايا مستوى الله ذي باس لا دا أما قرى قرى سكي كما الله ذي ياتي والله غفور رحيم الله مجافر عليم جنكين to anan ne malamai suka ce duk abin da mutum zai yi dole niyya ita take tantance ya samu lada ko kai ya samu zaka iya yin imani kai hijira kai jihadi amma duk kai ba da niyyar Allah ya baka lada ba kuma hakan tana faruwa shi yasa ko da yaushe manzo Allah yake tunatar da mu niyya man qatala li takuna kalimatul lahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم معناه komai ke da niyya inma al a'malu binniyat wa inma li kulli imrin ma nawa haka niyya ba ce mai matukar muhimmanci jigo ce a aiki duk lokacin da zaka yi aikin ka to ka riƙi niyyarka Allah baya kallon zahirinka idan yakan kalli zuciyarka ce niyyar da kai aiki dan ita sannan kuma sai kalla aikin ya cika sharuɗin da ya sa to sai ba salada inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum kuma dan Allah ce innamal a'malu binniyat ayyuka ba sa tabbata sai da niyya wani aikin zai yi kyau amma niyyar ba ta yi kyau ba sai a rusa shi kaman mota ce da lalataccen inji kyan body bai da amfani in dai inji ya mutu haka dukkan zahirin ka bai da amfani in niyya ba ta da kyau da haka mu zama muna abokantakan niyya duk abin da zamu yi mu kalli Allah duk abin da zamu yi ni dan Allah to shine sai abin yayi albarka shi kuma Allah madaukin sarki ya karba sai ya bamu lada masu hikima sukan ce tasirin niyya cikin aiki kamar tasirin gishiri ne a cikin abinci duk yadda kai hada-hadan abin da zaka hada cikin girki idan babu gishiri da ire-iren danginsa na kayan ɗanɗano kaga abincin ba zai ci ba abincin ba daɗi sannan shi kuma kayan ɗanɗano a cikin abinci kan ka dan sai ya wadatar baka cewa zan dafa shinkafa kwano daya barin sa gishiri shi ma kwano daya sai ka kai barna to ita niyya di yawan aiki ka dan sai ta gyara shi amma rashin ta kuma sai ya zama bai yi amfani ba da haka mu kyautata niyyar mu Allah ka tsare mana niyoyin mu amin ibn hisham al-ansari yace wa hiya awwalu ganimatin ganimaha al-muslimuna wannan yaki ko hari rindinar abdullahi ibn jahsh suka kai abinda suka kwata daga hannun kafirai a wannan lokacin ita ce ganima farko da aka fara samu a musulunci sannan wanda aka kashe shi shugaban ayarin amr ibn al-hadrami shine farkon kafirin da musulmai suka fara kashewa a tarihin duniya kamar yadda su kuma kafirai farkon musulmin da suka fara kashewa shine Yasir mahaifin Ammar ko Sumayya matarsa da kuma shi ita Sumayya aka fara kashewa sannan shi mijin nata fakanat awwala shahida fil islam ita ce farkon wata ta fara shahada a musulunci inda za a tambaye ka shi kuma a kafirci wa aka fara kashewa shine Amr ibn al-Hadrami to sannan akwai mutane guda biyu da aka kama a wannan harin Uthman ibn Abdullah da Hakam ibn Kaysan kuma su ne farkon fursunoyin yakin da musulmi suka fara kamawa daka wannan ita ce aran gaba so mun tabi wanda ta faru ne tun kafin yakin Badar da shine Abdullahi ibn Jahsh shi komandan yakin wanda ya jagoranci musulmi kai wajen kai harin ya waƙe duk abin da ya faru tun a cikin baitul maqa yake cewa taqulduna qatlan fil harami azimatan wa azamu minhu law yara rushd rashid taqulduna kuna kidanya qatlan fil harami kisa a cikin wata mai albarma azimatan a matsayin babban laifi yake wa a'azamu minhu amma ku sani abin da yafi shi girma a cikin laifi لو يرى الرشد راشد داشري يجي يكلون تناكي شين صدودكم أما يقول محمد هل مثاني لكي قبل دعور النبي محمد أي فتفا في إلا وكفر به هكذا كافر سوى النبي محمد لكي والله رائع مشاهد ترد أن لا ينادنكم شي شيء داني وإخراجكم من مسجد الله أهله شكم فورا متانا هرمي لكي shi manzo Allah da sahabbansa da kuka kore su kuka kinsa samu yin hijira zuwa Madina li anna yuralillahi fil bayt sajidu kana yin haka ne wai dan kar a samu mai sujjada a cikin garin Makka kar a samu mai bautawa Allah a gindin Ka'aba da tauhidi sai she fa inna wa in gayyartumuna bi qatli wa in ayyartumuna bi qatlihi wa adafa bil islam ba'dhu muhasib wa inna faqmu wa وإن أيرتمونا بقتله قد كنا أيبة ثامنة شوامين تفاشت وثاني الفرما وأرجف بالإسلام باقي وهاصل كما باقي تنت أدى وهاصل من حفدا أرجف بالإسلام يا قاتا ومسلم شيكونا تحير يا أجي تجيكا فسقينا من ابن الحضر من يرماحنا وهكيك أقصني مودة من شاير دا تقبض مجن أمر ابن الحضر بنقلة لما أوقد الحرب واصل a wajen da ake kira da suna nakla a yayin da wutar yaki ta kunno zaman mun shayar da ta kubba mu jininsa wabna abdullahi usman bainana kuma ga abdullahi dan usman mun kamo shi a matsayin furkanin yaki yunazihu kullun min al-adi alid ga sasarin kama wanda muke masa muka daure shi nan yana ci masa wuya wannan gaba ɗaya idan ka lura da baitin cikin wakar sharhin abin da waɗannan ayoyin suka kunsa suke yi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikraj ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min al qatl sai Allah ce
yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
نعم الدنيا
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
الله يكي يسألونك فنا شمبيرك عن الخمر والميسر game da giya da kuma caca yana daga cikin abinda ya gane kafan larabawa gabanin bayyanar musulunci shine shaye-shaye da kuma caca a zamanin jahiliya kafin ka samu wanda baya shan giya ko baya caca sai ka irga mutum 100 bai fi ka cire mutum 2 ba shi yasa da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya tabbata a tarihinsu suna shan giya sun yi caca amma lokacin da ba a haramta ba saboda a wancan lokacin in ma ba ka shan giyar to kai ne abin kallo kai ne bako amma ita giyar ita ce abin da kowa ya sani zaka je bakunta a sauke ka da giya zaka je gidan sirkinka ya baka giya danka zai kawo maka tsarabar giya kai ma zaka yi wa matarka tsarabar giya wato giya a lokacin ta zame musu kamar gurasa a wajen Bakano kamar fati a wajen Azazzagi yanzu ake ga mutum daga Kano yake amma baya cin gurasa ai kaga ban bagara kai wai an ce da namiji Hajara sai zama bako a ce ga Bazazzagi amma baya shan fate ko haka a wannan lokacin a ce ga wani mutumin Maka amma baya shan giya in ya ku daga Makan yake saboda yadda ta zama jiki shi yasa hikimar Ubangiji Subhanahu Wata'ala da farko bai ce kar su sha giya ba malamai suka ce domin da Allah ya fara cewa ku daina shan giya da yawan su ba za su shiga musulunci ba yadda ta kama jikinsu a kansu daina shan giya sai dai su haƙura da musulunci cikin hikimar Ubangiji wanda wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka musulunci lallai addinin Allah ne baya kawo hukunce-hukuncen rana tsaka, a yakan yi at-tadarruj. Tadarruj shi ne bin abu a sannu a sannu. Saboda Allah da ya halicci ɗan adam ya san ɗan adam ba komai yake iyawa rana ɗaya ba, amma abin da baka iya shi a yau ba, a hankali a hankali wata ran sai ka iya shi. Shi ɗan adam haka aka yi shi, da farko baya iya tafiya, yazo yake iya tafiya, kuma wata ran sai ka gan shi ya falla a guje, wata ran ma sai ka ga shi ya ɗauki wani. Wannan shi ne halittar da Allah ya wa ɗan adam, a hankali yake koyan abu, a hankali yake iyawa. Da ka jiya ta riga ta shiga jikin sahabbai a wancan lokaci, ta shiga dukkan jikin larabawa, raba su da ita ta farar ɗaya abu ne mai wahala. Shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya fare mata shaguɗe, ya fare mata shaguɗe da ayat suratul nahl, yace wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakran wa rizqan hasanan inna fi dhalika la ayatin liqawmin yaqilun. Allah yace wa min samaratin nakhil, daga ƴaƴan itacen dabino, wal a'nab, da na inibi, tattakhiduna minhu sakran, kuke kayan maye. Domin asalin jiya su dabino suke yin ta da inibi, shi ne majoratin abin da suka fi yin jiya da shi a wancan lokaci. To sai Allah yake daga ƴaƴan itacen dabino da ƴaƴan itacen inibi kuke riƙa kayan maye, sai yake wa rizqan hasanan, kuma abinci ne mai kyau. Sai yake inna fi dhalika, cikin wannan maganar da muka gaya muku la'ayatin akwai abin lura liqaumin ya'qiluna, ga masu hankali. To me abin lura? To su larabawa suna da, duk da ake suna shan giya, amma mutane ne masu kaifin ƙwaƙwalwa, masu kaifin tunani. Tun daga nan wasu daga cikinsu sai suka fara fahimtar to giya fa akwai matsala, Allah dai ba ta yi a daina sha ba. Suka ce domin a ƙa'ida idan ka ambaci abubuwa guda biyu sai ka yabi ɗaya ɗayan kai shiru, baka kushe shi ba baka yabe shi ba, to me yake nufi? In ƙwaƙwalwarka tana da hankali za ka gane ba mai kyau ba ne. Yanzu ni ne in ce da kai tanko da mudi sun shigo, kai madalla da tanko, me nake so in ce? Kaga dai ban zagi mudi ba, amma kana da hankali za ka gane to mudi fa akwai matsala. Ya za a ce shi tanko madalla mudi ai shiru? Shi ne Allah da ya tashi ambaton inibi da dabino, in ba a mai da su kayan maye ba sai ce rizqan hasanan, abinci mai kyau. To kenan in sun zama kayan maye sun zama abinci mai me? Mara kyau. In ƙwaƙwalwarka tana ja za ka fahimci wannan. Tun daga nan daga cikin wasu sai suka fara cewa to fa wannan abar akwai matsala. Saboda kawai asalin zance namu na larabci ma Allah ya mata kushe, amma a fakaice sai mai hankali zai gane. Daga nan ne sai suka fara zuwa suna tambayar manzo Allah, wai meye matsayin giya ne? A lokacin fa an daɗe ana sallah amma kuma ana shan giya, an shiga musulunci amma kuma ana shan giya, an kaɗaita Allah da tauhidi amma ana shan giya. Da wannan ne malamai suka ce ko yau ne wani kafiri ya zo ya ce maka zan shiga musulunci amma ba zan daina shan burkutu ba, ka ce madalla shigo. Da farko ma haka aka shigo ba a daina sha ba, amma ka zaya ka tsaya ka kafe masa ka ce a'a, kai musulunci ba a shan burkutu, dole ka daina shan ta yanzu. To in ya gudu ya shiga musuluncin saboda ka tsananta masa kai ka kore shi. Shi musulunci kullum ana bin mutane ne a sannu a sannu gwargwadon abin da za su iya. Ita kanta sallah ba rana ɗaya Allah ya tsora ta ba, domin ya san ba rana ɗaya za su iya ɗaukar ta ba. Jihadi ba rana ɗaya Allah ya tsora shi ba, in ya san in a farko aka ce su yi ba za su yi ba. Hijira ba rana ɗaya aka ce su yi ba, in an ce su yi rana ɗaya ba za su iya ba. Sai da imanin ya shiga zuciyarsu ya kama, sannan duk abin da aka ba su umarni sai su yi. Shi ne Allah ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Da tun a farko muka ce su kashe kansu, me yake san kai? Jihadi ai kisan kai ne. Duk mutumin da aka ce ya fita jihadi ya fita jihadi, kamar an ce je ka kashe kanka ne domin zai yi ya mutu. Allah yake da a farko muka ce su jihadin ba za su iya ba. A ukhruju min diyarikum, da farko muka ce ku fita ku bar gidajen ku ku koma wani gari, ba za su yi ba. Fita daga gida ka koma wani gari shine hijira. Da a farko Allah ya wajarta hijira, sahabbai ba za su fita ba, amma da imani ya kama zuciyarsu, duk abin da Allah yake su yi sai suke iyawa, saboda sun riga sun samu tarbiyyar zuciya. Da haka musulunci haka yake, ana bin sa ne a sannu a sannu. Abin da yau bai wajaba ba gobe sai ya wajaba, abin da ba a iya yau ba gobe sai a iya, jibi sai a yi wanda ya fi shi ma. Da haka sahabbai suka zo suna ta tambayar manzo Allah, me hukuncin giya ne? Ba lokacin da ba a saukar masa da komai game da hukuncin ta ba, ko halacci ko haramci. Shi ne Allah ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, suna tambayar ka game da giya da caca. Kul ka ce da su fihima ismun kabir, a cikin giya da caca akwai zunubi babba. ومنافئ للناس أما كما أقول أن أمفاني جمتاني لفظ الخمر جيا wanda dama idan muka ce giya tunanin da yawa daga cikin mutane yana tafiya akan abin da yake mai ruwa kayan maye amma mai ruwa ruwa ko sawa'an burkutu ce sawa'an gulda ce sawa'an fita ce sawa'an dangin su amma kalmar giya ta fi wannan fadin ma'ana giya dukkan abin da yake gusar da tunanin dan adam sawa'an ruwa ke gare shi sawa'an gari ne sawa'an kunna masa wuta ake a zuba sawa'an shaka ake ta hanki sawa'an allurar ta ake yi in dai zai gusar da hankali sunan sa ne giya da mun gaba ake yi ana dada wayewa ana gaba ana wayewa kar ka dauka giya sai irin ta zamanin sahabbai ita ce giya a'a yanzu banalin ma giya ne to talin ma giya ne in an yi amfani da shi ba bisa ka'idar likitoci ba dan ya buga kashin ka dangare giya ne wiwi giya ce hoton giya ce duk waɗannan kayan mayan duk sun shiga ƙarƙashin giya shine ibnu kasir yake ammal kamru amma ita kalmar kamru giya fa kama qala amirul mu'minin umar kamar yadda sayyidina umar yake definition din ta ya fassara ma'anarta yace innahu kullu ma kamara al-aql duk abin da ya rufe hankalin dan adam ya sashi maye ya bugar da shi to shine giya madama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mutkirin kamrun wa kullu kamrin haram duk abu mai sa maye sunan sa giya kuma duk abu mai sa maye haramun ne dan adam ya mu'amala da shi mu'amala ta sha shi yasa malamai suka ce ko fura ce take bugarwa ga wanda shi in fura ta yi tsami bugar da shi take to ta zama giya haramun ne ya sha ba ko mutumin da zaka ga ba zai sha fura ba shi da lafiyar ta sai ya rubata sai ya tsuma ta sai ta kwana ai in ta kwana ya sha sai ta yi ta bacci to me bambancin ka da wanda ya sha gulda ya ta bacci duk sai kuka yi haka mu fahimci wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-khamru qalilu wa kathiruhu haram ita giya da kadan da me yawa duk daya suke akwai wanda zai ce maka shi in ya sha kwalba kaza ne yake fara buguwa amma kafin wannan baya buguwa kamar yadda suke fada kwakwalwa kwakwalwa ce bane yana da karamar kwakwalwa shi rabin kwalba ma sai ta bugar da shi amma wani sai ya sha kret zuwa sama sai ya sha kwalba 12 daga tasha ukun kwakwalwar take fara karba to da wanda ya sha daidai da tsinken allura ka tsomo ka dandana da wanda ya sha drum da wanda ya shanya trela in yana sha duk ɗaya suke a wajen Allah da ɗan kaɗan ɗin da mai yawar duk ɗaya ne da ta bugar da kai da sai ta yawaita za ta kai ga bugar da kai saboda karfin kwakwalwar ka ɗaya ɗaya ne za ka mu kiyaye wannan za ka ubangiji subhanahu wataala yake dukkanin giya da suke tambaya a kai to yanzu ga hukuncinta fihi ma ismun kabirun wa manafi'un nas idan kuma aka ce al-maisir tata imam malik yace tata iri biyu ke an gane ko yace akwai maisirul lahwi akwai maisirul qimari akwai tata ta wasa akwai tata ta gaske me yace tata ta wasa shine abubuwan da ake yi na tata amma kuma ba a sa kuɗin tatan ba yanzu kamar lido aka ga mutane suna ta lido amma ba na kuɗi ba kamar draw suna draw amma ba na kuɗi ba kamar wani lokaci kuma sai a sami kuɗi to shi wanda ba a sa kuɗin ba makaruhi ne hukuncin sa mana ba a so a yi ata lokaci ne amma wanda aka sa kuɗi wannan kaulan wahidan haramun ne musulunci bai yarda da shi ba sai Allah ya hada baki ɗaya da tata da giya sai ce a cikin su akwai zunubi mai yawa amma akwai dan amfani zunubin dai kowa ya sani shine Allah ya haramta duk abin da Allah ya haramta kuma yace zai hukuma ga wanda yake aikata shi kaga wannan ba karamin laifi bane zunubi ne babba amma kuma Allah yace akwai dan amfani kuma ni ne dan amfani lalle giya duk wanda yake shan ta ko duk wani kayan maye mai shan ta za ka ga akwai hujjar da ta sa yake sha wani yace maka in ya shiga bakin ciki ne in ya sha sai cire masa damuwa sai ta bacci ya manta da komai in dalibi ne dan makaranta sai a ce yana bude kwakwalwa yawan daliban yan makaranta sun shiga shaye-shaye ne saboda me kwakwalwa tana budewa in ana shan kayan maye sai a kwana ana karatu ba a gaji ba to wai yake maka ba a gajiya in ka gaji kai bacci shi kansa baccin ibada ne shi kansa baccin yana da amfani ga lafiyar jikinka rashin sa kuma zai iya cutar da kai wani kuma zai ce maka idan ya sha giya farin ciki take sa shi ya ta annashuwa shi yasa idan ka je mashaya wajen in shaye shaye zaka ga wani in ya sha giya komai yazo ta gaban sa kautar da shi yake ko da wai tana sa masa farin ciki wani yace tana hana shi jin sanyi tana sa masa karfin kashi irin wanda suke rayuwa a kasashen sanyi sai ai maganin sanyi ce domin in ka sha ta jikinka zai yi dumi to wannan hujjojin da duk masu shaye shaye suke faɗa a yau in mata ne akwai hanyoyin da aka shigar da mata shaye shaye musamman a yanzu mata a gidajen aure ya ce ai yana ƙara ni'ima ita kuma mace komai za ta iya yi dan dai wai ta samu ni'ima ta ja hankalin mijinta ya ce yana ƙara ni'ima in karuwai ne ya ce yana ƙara ƙarfi sai ta sadu da namiji goma da ita na kasuwanci take ba ta gaji ba dan budurwa ce ai kwalisa sai a ce yana fito da gashi yana gyara fata yawan hujjojin da aka shigar da su shaye shaye kenan waɗannan hujjojin kannansu ba su halatta maka ka sha kayan maye ba a zamanin larabawa su ma akwai hujjojin da suke faɗa Hassan ɗan Sabit ya yi wa wukiya waƙoƙi da yawa yana faɗa amfaninta da hujjojin da ya sa suke shanta daga ciki ya ce wa nashrabuha fatatrukana mulukan wa ufdan layi nahmidu na liqa'u ya ce idan muka sha ta sai mu ji ba ma tsoron kowa tana fidda tsoro a ɓangaren jarumai kenan jami'an tsaro za ka samu wasu suna shaye-shaye ne idan tana cire musu tsoro in za a fita operation sai a taki a hau sama tun zamanin yaƙi haka ake yi Alfani ya ce ba ma tsoron mu rungumi zaki in muka sha ta ya sa ko a Hausa akwai giyar da sunanta a rungumi zaki ko baya a rungumi zaki to ai ƙasa mutum ya ce zai rungumi zaki ya akwai matsala da ake ce wa nashrabuha fatatrukana mulukan wa ufdan layi nahmidu na liqa'u in muka sha ta sai mu ga ta mai da mu sarakuna muna jin wani mulki da ita ba ma tsoron mu karo da uban kowa wani kuma ya ce fa innal mudama tuqawwi al-izama wa tashfi al-fitama wa tanfi al-sarah yace ta gajiya in ta kwana sai ƙarin kashi take ƙara kuma tana yaye dukkan wata damuwa wannan duk ire-iren hujjojin su Allah ya dunkule ya ce wa manafi'u lin-nas da ƴan amfani ga mutane to yanzu duk wannan abin da giya take maka matuka ta tsare maka ta sa maka kaji ƙarfin jiki ta hana maka jin sanyi ta cire maka tsoro ta yaye maka damuwa kamar yadda ka faɗa wanda yaye damuwar temporary ne in ka sha ta na awa ɗaya ka daina damuwar sakamakon ta cire ma hankali ka yi bacci da kuma fa ta sake ka damuwar ce za ta dawo ninkin wacce ta tafi a baya ta cire maka hankali da ta cire wa ɗan adam hankali ta mai da shi ne dabba ta mai da kai dabba shi yasa zaka ga mutum in ya sha ƙwaya sai yazo yana gaida akuya sai na hankali ana yana gaida akuya duk mutuncin mai mutunci in ya sha ƙwaya sai ya zo ya fi tsari a kan titi sai yana tafiya yana baya kamar giya kamar ranji roba mai giya abin nan zai tafi ba zai tafi ba kamar irin mota ta shiga yashin nan ya faɗi ya yi fitsari ya yi ba haya ya yi sumbatu ya yi amai yara su yi masa dariya yanzu Allah duk wannan a wajen mai hankali ko me za ka ba shi da me za ka kwatanta masa wannan abin na asara da ya yi babu shi shi yasa shi Allah yana adalci duk wani abu da zai faɗa sai ya ɗauke shi ya tuɓe maka shi ya masa tsarara yanzu a madadin kai ka zo kawai ka ce ai jiya ba ta da wani amfani to shi wanda ya san tana yi masa ɗan amfani zai ce kai ƙarya ne dan bai zuwa ba ne bai san ta ba ne kai ma dan Allah ko sau ɗaya ka san ta ba za ka ji amma Allah sai ce eh tana da amfanin amma amfanin ta ne bai taka kara ya karya ba sai ka haɗa da cutarwar da take wa mai hankali da cutarwar da take wa mai rai sannan ku tambayi likitoci irin illar da giya take wa mai rai dukkan kayan maye yadda suke lalata kayan cikin ɗan adam yadda suke kashe mutum da sauran rayuwarsa kuma ku tambayi ɗan duniya wanda suka yi bariki suka gama mutum zai yi duk iskancin da zai a duniya in ya tuba zai iya zama liman baka sani ba amma idan iskancin shaye-shaye ya yi to har ma ɗan iska sun kusa su ijimai a kan cewa mashayi baya tuba kai sai dai da sauki amma baya tuba ya tuba duka baya tuba shi yasa duk yanda aka yi rehabilitation din aka yi rehabilitation din mutum rehabilitation din sa aka aje shi aka koye shi aka gyara rayuwarsa aka yi kaza to sai dai in bai haɗu da abokan shan ba rana ɗaya sai su mai da shi rana ɗaya sai su mai da shi to da ka shaye-shaye yana da illa ƙwarai da gaske mutum idan yana zina za ka iya samu yana sana'a kuma yana taimakon kansa yana taimakon wani yana cin riba yana sana'a kuma yana taimakon kansa kuma yana taimakon wani yana fashi da makani kuma yana taimakon kansa kuma yana taimakon wani amma matukar shaye-shaye kake to kanka ma ba za ka taimaka ba balle kana kake baki wai musamman idan mutum ya kai matsayin ya zama addicted shaye-shayen ya shiga jikinsa ko zai iya sayar da komai da ya samu don ya sha zai iya zama da yunwa ya ci abinci don ya sha kayan maye sau da dama shaye-shaye ya jefa mutane fata ba don suna da sha'awar fatan ba don kawai su fata su sayar su sha kayan maye kaka shaye-shaye yana da illa ƙwarai da gaske to da wannan ne malaman musulunci suka ce yo ai dama duk wani abu da ka sani a duniya komin zamansa alkhairi ba ka rasa shi da sharri kuma duk wani abu da ka samu a duniya duk yadda ya kai ta fuskar sharri kuma ba ka rasa shi da ne dan alkhairi Ibn Kathir yace a duniya ba abin da Allah ya yi shi gaba ɗayansa alheri ne ko gaba ɗayansa sharri ne sai abu guda biyu aljanna ce dukkanta alkhairi ne wuta kuma dukkanta sharri ne amma komai ba a rasa shi duk kasantuwarsa alkhairi da dan matsalolinsa komai ba a rasa shi duk kasantuwarsa sharri da dan amfaninsa to amma ka'idar musulunci shine idan ka ji Allah yace abu kaza haramun ne ba yana nufin fa babu alheri a cikinsa ba amma ana yin muwazana ne baji ake yi idan alherin abu ya zama 75% sharrin sa shine 25% to wannan zai sa wahalar tashi saboda alherin ya fi sharrin yawa amma idan sharrin ya zama shine 75% alherin 25% ne to sai haramta saboda sharrin ya fi ne alherin yawa an gane ko shine ubangiji yake kulfi ma ismun kabirun wa manafi linnas haka ne ita kuma chacha ita ma tana da nata sharrance yana daga cikin sharrin caca cin kuɗin mutane a bagas kawai kana zaune ba kai wani aiki ba ka samu kuɗi a banza da shi kuma wannan yana haifar da gaba duk mutumin da aka ci shi caca ko da shi da wanda ya ci shi fa gaba ta kullu kai da kace ne kake murna amma shi wanda aka ci fa bakin ciki yake yi da yawan mutane sun kashe ƴan uwansu saboda sun cinye su a caca da yawan mutane sun yi kaza na ta'addanci saboda an cinye su a caca da ka ranar da ka ci kana murna in an ci ka kana bakin ciki wannan yana daga cikin sharrin caca sannan yana daga cikin sharrin ta zata kulla gaba yana daga cikin sharrin caca hana ibada akan lokaci in dai dan caca aka buga caca kullun abin da shedan yake nuna masa ko an kira sallah dan jira a kashe wannan saura kirsuwa wannan kirsun kuma kariya ce sai an gama sallah sahun farko sai ce to ai sahu na biyu za su zo mu dai karasa kashewa da haka zaka nemi sallah ka rasa ka daina ibada kuma a madadin in ka zauna kai zikiri kai istighfari kai haylala surutin ka ta baya bari kai istighfari baya bari kai haylala baya bari kai karatun qur'ani to shine Allah yake dai kulli ma ismun kabirun wa manafi lin nas sai ce wa ismu ma amma zanubin da ke cikin tata da giya akbaru min nafsihi ma yafi amfanin nasu girma an gane ko da haka akwai amfani amma zanubin yafi amfanin yawa shi yasa aka haramta wannan aya ta fuskar haramta giya malamai suka ce ita ce mataki na biyu ayat suratul nahl min samaratin nakhil wal anaq ita ce ta farko sai wannan to lokacin da wannan aya ta sauka ai ba ta kai a daina shan giya ba yanzu tayi analysis ne tayi tida ne akan sha'anin giya da caca eh giya tana da dan amfani caca tana da dan amfani amma akwai sharri da yawa a cikin su to amma an ce a daina sha ba a ce ba shine sayyidina Umar da shi da ire-iren sa wanda a wannan lokacin duk suna sha ya matsa da addu'a yana cewa Allahumma bayyin lana bil khamr bayanan shafiya Allah kai mana bayanin da zai warkar da mu game da sha'anin giyan nan mu sani halalce ko haramce shine sai aka je ga mataki na biyu aya cikin suratul nisa shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wadanda kai imani daga yanzu a daina shan giya ko kayan maye in lokacin sallah ya kusa wannan shine malamai suke ce da shi at-taharimul juz'i aka haramta giya amma ba duka ba na dan wani lokaci daga nan sai suka daina shan giya da rana saboda sallah domin sallar azhar zuwa asuba zuwa azhar ba ta da tsawo da yawa la'asar zuwa azhar zuwa la'asar ta fi kusa magriba zuwa isha ta fi kusa waɗannan sallolin idan mutum ya je ya tace sosai ba zai sake ba har ya zo ya salla cikin hankalinsa sai ka samu ya rasa wata sallar ko kuma ya zo sallar ya ta sumbatu a cikin ta gaba ɗaya sai suka koma shan giya da daddare daga nan ne zaka ga har yanzu mashaya wasu ba su daina ba in zai sha sai dare yayi bayan isha sai je sha sai zo ya kwanta bacci lokacin da wannan ayat ta suratul nisa ta sauka sahabbai sai suka daina shan giya da ranar sai suka koma shan ta da daddare saboda tsakanin sallar isha zuwa asuba ya fi tsawo sai mutum ya sha giya sa har ya kwanta ya bacci har ta fice shi kafin lokacin asuba ya yi alwala ya kawo masallaci wanda kuma malamai suka ce akwai dalilin da yasa ita wannan ayat ta suratul nisa ta sauka shine wata rana sun je sun yi sha giya sai suka tura ɗaya daga cikin su ya musu limancin sallah sai ya karanta kulliya da ita kulliya da hankalin kama ya kuka kare bare ka taki da aka akai ta dawurwa a kulliyar ne yayi ta cewayawa duk abin da kulliya ta ce ba a yi yace ana yi la a abudu ma ta abudu ne yace a abudu ma ta abuduna wala antum abiduna ma abudu yace antum abiduna ma abudu ba na bauta abin da kuke bauta yace ni ina bautawa ba ku bauta yace kuna bautawa duk ya sha kuɗa wannan shi yasa Allah yake a daina shan giya in lokacin sallah yayin kar aje ai tabarna a cikin Qur'ani sannan hakan ya taba faruwa har ila yau wata rana sahabbai ijuran su ɗaya daga cikin su ya gayyace su suka ci abinci da abincin da ya musu wannan liyafa sai ya hada da giya bayan an ci abincin an koshi daga ciki akwai naman raƙumi wani ya ci daburin raƙumi irin hatsin nan din raƙumi ya cinye sai ya rike kashin giyar ta buge shi suka yi tambatu da ɗan uwansa sai farke masa hanci wannan ma ya ta yi musu da hankali akan cewa wannan abar fa akwai matsala sannan wata rana Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam Abbas dan Abdul Muttalib shi ma ya sha giya ya tatil ya farfadi maganganu marasa daɗi ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma giya da har zuka yanayin lalle giyan nan a samu mafita sayyidina Umar da sauran ƴan uwansa sahabbai suka dage Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayanin da zai warkar da mu game da giya sai aya ta ƙarshe wacce daga ita aka rufe aka rarrabe ita ce ayat suratul ma'ida ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anni salaf fa hal antum muntahun Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku sani da giya da caca dauka ce daga cikin ayyukan shaytan da kuma bautan gumaka ku nisance su don ku samu tsira ku sani shaytan ne yake so ya kulla wutar gaba da kiyayya tsakanin ku ke biyo muku ta giya da caca ke sa sau da dama dan giya in yana so ya rashin mutunci sai ce zan je in shawo ma akwai saboda in yana cikin hankalinsa ba zai iya hada ido da kai maka rashin kunya ba mashayi sai ce zan je in shawo masa shine Allah yake ku sani shaytan yana so ya kulla gaba ne a tsakanin ku sai biyo muku ta kayan maye sai biyo muku ta caca kuna zaman lafiya da kai da abokinka da an zuba caca ya cinye ka sai a samu hatsaniya kuma yake wai sadda kuma an zikiri Allah so yake hana ku ambatan Allah domin ba zai ka ambatan Allah ba sai kana da hankali to in ka sha giya hankalinka ya bar jikin ka sai za ka iya zikiri ba zai yi ba haka ne idan an shagaltu da hira ta caca sai za a zikiri ba zai yi ba ubangiji yace fa hal antum muntahun ba za ku hanu ba har yanzu shi ne sai sahabbai suka ce in ta haina Allah mun hannu Allah mun hannu duk wanda yake da wata giya da ya aje a gida yake ya fafa duk wanda yake da wasu tulika ya je ya rusa to shikenan daga nan aka san matsayin giya cewa ta tabbata haramun ce kun ga alqur'ani ya faɗi hukuncin shan giya na cewa haramun ne amma bai faɗi me za a yi wa mai shan giya ba shi mai shan giya in an kama shi bulala za a yi masa a'a ba za a yi masa komai ba me za a yi masa Qur'ani bai faɗi wannan ba tun daga Fatiha zuwa Nafi ba kamar sata ba da yake in an kama ƙarawa a yanke masa hannu ba kamar zina ba yake ai bulala ita giya ba a faɗi hukuncin ta a Qur'ani ba to yanzu wanda yake shi bai yadda da hadisai ba Qur'ani kaɗai yadda da shi da aka ce a wajen sa duk wanda ya sha giya sai dai ya istighfari amma ba lai babu hukunci amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce annabi yayi wa mashayi giya bulala ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba mun gani idan wani lokaci bulalar ayi 40 wani lokaci kuma ayi sama da haka wani lokaci a tara bulalar a daure sai a zabga maka sau ɗaya sai sa wasu malamai suka ce da za a samu bulala guda 40 ko bulala guda 80 a daure a jibga mai sau ɗaya ko wace ka taba shi yanzu kamar bulala 40 aka yi maka ko 80 a zamanin sayyidina Ali ne yayi doka ta hukuncin bulala ga wanda ya sha giya 80 shi kuma yayi ijtihadi ne daga ayatul suratul nur ayat suratul nuri tana magana akan kazafi duk wanda yayi wani kazafi bai zo da shaidu guda ba dan su tabbatar da haka me za a yi masa gulala 80 wallazina yamuna azwajuhum wa lam yakul lahum shahadaw illa abdin hat zuwa tashi wallazina yamuna almusanati kuma lam yatu bi arba'ati shahada fajlidu hum 80 jalda sai sayyidina ali yace shine shan giya in ya sha giya hankalinsa yana gushewa idan hankalinsa ya gushe yana yin sumbatu a cikin sumbatun yana yi wa mutane kazafi yace to kawai mu dora shi akan hukuncin mai kazafi duk mutumin da ya sha giya ne masa bulala 80 amma manzo Allah yayi bulala sai da wani lokaci 40 wani lokaci kuma adadi dunkulalle ta hanyar hada bulalin a daki mutum doka guda daya shi yasa duk malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya sha giya hukuncin sa ne masa bulala sai dai wasu suka ce ayi bulala 40 irin ta zamanin annabi wasu suka ce a za a iya yin 80 irin wasu sayyidina Ali ya zartar domin ya zartar ne da goyon bayan dukkanin sahabbai da haka hukuncin ya riga ya zama ijma'i kenan amma idan ka ce kai baka yarda da hadisai ba to ba za ka samu wannan hukuncin a cikin alqur'ani ba ubangiji ya ce wa yas'alunaka kuma suna tambaye kama za yi hukuna me za su ciyar kul ka ce al'afwa abin da ya taru akan bukata ta yau da kullum Allah yake kadalika kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yake muku bayanin ayoyin sa la'allakum tatafakkaruna dan ku tintini fid dunya wal akhirah cikin duniya da lahira ta fuskar ma'ana duk da cewa la'allakum tatafakkaruna ayati amma malamai suka ce in an zo tafsiri sai an wuce la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah Allah yake muku bayanin ayoyin sa dan ku tunani cikin duniya da lahira to me tunanin cikin duniya ka san ba mai dawama bace za ta kare ko ba dade ko ba kuma me tunanin cikin lahira ka san ita ce tabbas ita ce mai dawama an gane ko bal tufiruna alhayatid dunya wal akhiratu khairun wa abqa bangije ce wai salunaka anil laysama kuma suna tambayar ka game da marayu kul kace islahun lahum khair yin gyara cikin sha'anin marayu shine ya zama alkhair kayin to khaliquhum fa ikhwanukum amma in za ku hulda da su to ku sani dan uwanku ne babu cuta babu cutarwa wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih Allah ya san wanda yake hada dukiyarsa da ta maraya dan gyara da kuma wanda yake hadawa dan ya zalunci maraya walau sha Allah la a'natakum inda Allah ya ga dama sai ya hana ku hadaka tsakanin ku da marayu idan aka baka maraya a ware masa dukiyarsa daban taka daban abinci in za a dafa a gidanka tukunyarsa daban taka daban in Allah ya ga dama sai ya ce ai haka kar ku hada abincin ku da nasu amma idan Allah ya dora maka irin wannan hukuncin to ya san zaka sha wahala yanzu a ce gidanka kullun girki bi za a yi kunyan maraya daban taka daban idan hakan ya faru a da daga baya Allah ya hana ya soke haka ubangiji subhanahu wataala yake inna Allah qafani Allah azizun hakimun mabwayi ne mai hikima wannan ayoyin mun ja su a guje insha Allah gobe daga kansu za mu sake maimaitawa domin wasu abubuwa na hukunce hukunce da bayanai wanda ba malamai suka yi sai ka fito da su dalla dalla ana da tunatar da yan uwa account na wannan masallaci Ramadan account kenan da number su shine 0016943917 bankin kuma shine Jaiya sunan account din Usman ibn Affan Ramadan account Allah ya bada ikon taimakawa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum